الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وأن مجلسي متار البركة نتفسير القرآن متركي a yau yammacin juma'a 24 ga watan al-muharram hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda kuma shi ya daidai da biyu ne ko daya ga watan biyu miladiya ta 2008 ta 2008 miladiya ta 2008 haka ne muka yi a cikin tafsirin suratul waqi'a inda muka tsaya akan aya ta 50 za mu tashi aya ta 51
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da mana bayanin sakamako na ashabu shimali mummunan sakamako da za su iske ranar gobe kiyama bayan sun yi rayuwa ta wadaƙa a nan duniya sun aikata masha'a sun yi abinda suka ga dama sun kangare wa Allah Allah maɗaukakin sarki yake ƙara mana tafsili cikakken bayani akan sakamakonsu bayan ya faɗi sakamakon ashabul yamini da as-sabiqun as-sabiqun Allah ce thumma innakum sannan ku ayyuha dallun al-mukaththibun ya ku waɗannan batattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaqqum lalle ku masu ci ne daga bishiya itaciyar zaqqum famali'una minha al-butun masu cika cikkuna ne daga wannan bishiya فشاربون عليه من الحميم سأنم ما سشاني أكن أبندك كشي من الحميم دقا تفسشروا فشاربون شرب الهيم سأنم ما سشاني شا نراقما ما سشيوا كشي هذا نزلهم يوم الدين وننشيني غارنسو أرانرسا كمكو الله مدعوك كنسلكي yake ƙara bayani akan sakamako da yake jawabi akan sa na ashabu shimal Allah ce thumma innakum sannan ku waɗanda suka kan kuka kangare wa da'awa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuka yaƙe ta kuka tsaya kuka yi banga-banga akan cewa ba za a imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba Allah ya ce ayyuhaddaluna ya ku waɗannan batattu al-mukaththibuna wanda kuke masu ƙaryatawa Allah ya gabatar da sifa ta batattu akan sifa ta masu ƙaryatawa saboda sai da suka bace sannan suka ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same su cikin bata basu san Allah ba ba su san tauhidi ba, sannan a rayuwarsu suna aikata ma sha'a, suna yin abinda suka ga dama, suna ainihin kashe-kashe a junansu, suna binne ƴaƴansu da rai, ƴaƴansu mata da rai, suna zinace-zinace, babu wani wanda yake kiyaye alfarmar wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su cikin dimuwa, suna fagamniya, ba su san inda suke taka kafa ba, ba su san inda suke tafiya ba, ba su san alƙiblar da suka dosa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana kiran su zuwa ga hanya wacce take miƙaƙƙiya ɗaya totar, yana cewa ga inda shari'a take, ga tauhidi na kadaita Ubangiji, ga gaskiya yadda take, ga yadda ya kamata ku rayu a junanku, a tsakankaninku, a matsayinku na ƙabilu, a matsayinku na al'umma, a matsayinku na ƴaƴan Adam, ga yadda ya kamata ku rayu. Yana nuna musu ita shari'a din, sai suka ƙaryata wannan shari'a din. Shi yasa Allah sai ya faɗi sifar su ta farko, wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a cikinta, ita ce sifa ta bacewa, ce summa innakum ayyuha dhalluna. To bayan suna cikin bacewa, ga gaskiya ta zo musu, an faɗa musu gaskiyar, an karantar da su, sai suka ƙaryata. Shi yasa Allah sai ya faɗi sifar ta biyu, ya ce al-mukaththibuna, masu ƙaryatawa, masu cewa idan sun mutu rayuwarsu ta ƙare kenan, babu yadda za a yi a tashe su bayan mutuwa. A idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabusun aw aba'una al-awwalun. To shine Allah yake cewa ku dinnan ranar da za a tashe ku a gargada ku zuwa ga Ubangiji, kuna masu ƙaryatawa, la'akiluna min shajarin min zakum, masu ci ne min shajarin daga itaciya, itaciyar zakum, famali'una minha al-butun, masu cika cikkuna ne daga wannan itaciya, itaciyar zakum, abincin ƴan wuta wacce Allah madaukakin sarki ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita lokacin da yayi Isra'i ko yayi mi'raji da shi zuwa sammai bakwai. Allah ya nuna masa wannan bishiya, kamar yadda yake wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an. Wato ba mu sanya wannan abinda ka gani ba, gani na karara, ba gani na bacci ba, shine Isra'i da mi'raji da kai, ba mu sanya wannan ba face ya zama fitina raba ga mutane. Hakanan da wannan inanniyar itaciyar da Allah ya tsine mata al-Qur'ani, ita kanta lokacin da ka zo kana karantawa waɗannan mutane bayanin wannan itaciya ta zakkum, wanda ita ce abincin ƴan wuta, kana karanta musu faɗar Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu Saffat, أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Isra'i daga Mi'raji, Allah ya saukar masa da ayoyin da suke magana akan wannan bishiya din, yake cewa azalika khairun, yanzu abinda Allah ya faɗa na lada na ni'ima ta aljanna ga masu imani, ga masu taqawa, wannan shi yafi alkhairi, shi yafi dacewa a matsayin gara ko kuma bishiya ta zakkum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, lalle mu mun sanya wannan bishiya ta zama fitina ga mutanen da suke azzalimai kangararru. Innaha shajaratun takhruju fi asli jahim, shajaratun zakkum, bishiyar zakkum bishiya ce da take fitowa a tsakiyar wuta. Suka ce kaji wata bishiya a tsakiyar wuta, ya za a yi bishiya ta tsuro a tsakiyar wuta. Saboda haka sai suka ƙara inadi, suka ƙara kangarewa, suka ƙara cewa mun ƙara fahimtar dai kai maƙaryaci ne, ka ce mana ka yi tafiya cikin dare ɗaya ka je Baitul Maqdis ka dawo, sannan kuma yanzu ka zo kana gaya mana wai ka ga bishiyar da take fitowa a ƙarƙashin wuta, a tsakiyar wuta. Wannan ma alama ce da take nuna mana ba gaskiya kake ba. Suka ƙara ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam. To wannan bishiya Allah ya tanade ta a cikin wuta don ta zama abincin ƴan wuta, bal uhaka annahu ru'usu shayatin. Allah ce ƴaƴan itatuwan ta kai ka ce kawunan shedanu ne. Wane ne daga cikin ku ya taba ga kan shedan? Kaga an karaba saka cikin wato damuwa, ba ma za ka iya gane ta ba, kanta kamar kan shi, abinda ƴaƴan itatun kamar kawunan shedanu. Kuma daga jin kalmar shedan, ka san kalma ce wato ka san wato abu ne wanda yake baya da kyan gani, ko masu buƙata ko masu abinda yin hotuna haka, in aka tashi hoton shedan za ga an yi wani hoto mai ban tsoro, mai razanarwa, mai hana yara bacci. A yi wani mutum idanuwansa kamar wuta ce take babbaka a ciki, a yi shi da wasu ƙahuhuna haka ga su bargatsai ba kyan gani. Ga nuna maka a kowace irin al'umma shedan baya da kyan gani. Kowace al'umma, ba al'umma da ta ɗauki shedan wato a matsayin wata sura ce da take da kyan gari a fuska. Ba ka ba ga kowane ne zai yi, da musulmi da wanda ba musulmi, in zai suranta shedan to zai suranta cikin mummunar kama. To sai aka ce ƴaƴanta kamar kawunan shedanu. Allah ce fa innahum la'akiluna minha, su waɗannan ƴan wuta daga wannan za su ci lokacin da suke buƙatar abinci, wannan Allah maɗaukakin sarki zai kawo musu. Nan ita ce zai Allah maɗaukakin sarki zai ciyar da su. Famali'una minhal butun, kuma za su cika cikin su su yi tatil da wannan. Summa inna lahum 'alayha lashawban min hamim, sannan kuma bayan sun sha suna da gaurayi na tafasasshen ruwa da za su sha su dora akan wannan itaciya da suka ci. Allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan shine abincin ɗan wuta. Laysa lahum ta'amun illa min dharir, ba su da wani abinci sai na farar ƙaya. La yusminu wa la yughni min ju, baya sa kiba baya wadatarwa daga yunwa. Inna shajarata zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim. Allah yace itaciyar zaqum abinci ne na mai yawan laifi, kangararre, fitsararre, abincin sa ne ranar gobe kiyama. Kal muhli, kamar tafasasshen mai ne. Yaghli fil butun, haka take ainihin tafasa a cikin cikkuna ga duk wanda ya sha. Ka ghali al hamim, kamar tafasar tafasasshen ruwa. Allah maɗaukakin sarki ce wannan shine abinda waɗannan za su ci. Allah ce famali'una minhal butun, za su cika cikkunan su daga wannan itaciya. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa abinda ya jawo suka shiga wuta, innahum kanu qabla zalika mutrafi, wato a nan duniya suna rayuwa ta wadaka, rayuwa ta holewa, su ci abinda suka ga dama, su sha abinda suka ga dama, su cika cikin su, su yi takin, ba Allah a gabansu, ba annabi a gabansu, ba imani, ba gaskiya, ba wani abu a gabansu, sai sharri, sai tsiya, sai mugunta. To a ranar gobe kiyama, ran da Allah maɗaukakin sarki zai tsoma su cikin wutar jahannama, a nan ma za su samu abin yin wadaka ɗin, abin holewa ɗin, abinda za su cika cikin su, su yi tatil yadda suke cika shi a nan duniya. Sai Allah ya faɗi wannan abincin, ya ce kuma za su cika cikin su da shi. Famali'una minhal butun fasharibuna alayhi minal hamim, sannan bayan sun sha, bayan sun ci, su kora wannan itaciya, itaciyar zaqum, itaciya wacce ko daga sunanta da Allah ya faɗa ka san wato ba za ta yi daɗin hadiya ba. Zaqum, ai ko daga sunanta zaka ga wani abu ne mai ƙaya, mai kuntala da ƙaya. Tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce laysa lahum ta'amun illa min dharir, ba su da abinci sai na farar ƙaya. Ƙaya, wannan zaqum ɗin akwai ƙaya tare da shi. Lokacin da za su sa shi a gaba suna ci, idan ma baya wucewa da daɗi to za su kora shi kuma da tafasasshen ruwa. Za su buƙaci sai ya wuce, to a lokacin abinda za su kora shi da shi shine tafasasshen ruwa. Shi yasa Allah ce fasharibuna alayhi, ay ala hadha al-ak, abinnan da suka ci za su dora masa wato tafasasshen ruwa. Min al-hamim, ruwa wanda yake tafasasshe. Sannan Allah sai ce fasharibuna shurbal him, za su sha shi sha na raƙuma masu ciwon kishi, masu ciwon kishirwa. Wato ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa bayanin.
Bishiya ce ta zakko, bishiya ce ta azaba da bala'i,
ita ce abincin dole su ci sun ki ko sun so. Sannan kuma ba wai kawai su ci ba, a'a sai sun yi tatil,
sai sun cika cikin su, sun take,
sun baɗe, sun matse da wannan bishiya.
Sannan bayan haka
za su kora ruwan zafi akan wannan bishiya,
tafasasshen ruwan zafi
wanda ana ɗaukar sa ma kafin ma ya je cikin
zai zubar da
fatar fuska kafin ma a fara kunkuɗa.
Kamar yadda Allah ya ce yashwil wujuh,
wato yana ƙona fuskoki
kafin
da azarar aka ɗaga kafin ma a kai baki, naman fuska gaba ɗaya sai ya zube, to sannan ya tafi ciki. To ba kuma shan ba, ba wai sha ne surɓaɗe biyu ba, a'a sha ne kamar yadda Allah ya ce shurbal hib, sha ne na raƙuma masu ciwon ƙishi.
Na farko dai raƙumi baya sha kaɗan,
baya sha kaɗan, kaga alamar shan da za su yi ba kaɗan ba ne, shi ma sai sun cika cikin cika na ƙarshe
irin yadda raƙumi yake cikawa har da riza,
to haka za su yi. Sannan ko ba ma raƙumi mai lafiya,
to kora ƙurin da lafiya ka duba yake sha,
zai yi sha ya aje wani ya yi sati ba mai nemi ruwa ba, shi yasa Laraba suke tafiya da shi a cikin Sahara, don ko babu ruwa shi zai iya abin nan, idan ta ƙuƙe aka ɓace hanya ba a gane ba kafin a samu kai, sukan yanka raƙumin su fasa cikin sa samu ruwan da za su sha.
To kaga
yana sha kuma ya ajiye wani, to wanda mai hankalin raƙumin kenan.
To idan kuma ga raƙumin
da yake ciwon, to haka za su yi. Sannan ko ba ma raƙumi mai lafiya, to ko raƙumi mai lafiya ka duba yake sha,
zai yi sha ya aje wani
ya yi sati ba mai nemi ruwa ba, shi yasa Laraba suke tafiya da shi a cikin Sahara, don ko babu ruwa shi zai iya abin nan,
idan ta ƙuƙe
aka ɓace hanya ba a gane ba kafin a samu kai, sukan yanka raƙumin su fasa cikin sa samu ruwan da za su sha.
To kaga
yana sha kuma ya ajiye wani,
to wanda mai hankalin raƙumin kenan.
To ina kuma ga raƙumin da yake ciwon, ya kamu da ciwon ƙishi,
shi wannan ba shi ake kawai sha yake
baya ƙushi, to Allah ya ce haka za su dinga kwankwaɗar tafasasshen ruwan zafi ranar gobe kiyama,
irin yadda wannan raƙumi
yake kwankwaɗar ruwa saboda buƙatarsa ta raƙumi, sannan kuma ga ciwon
kishi tare da shi.
Allah ya kiyaye mu. To Allah ya faɗa haka sai ya ce haza
nuzuluhum yawmiddin,
wannan shine garar su ranar gobe kiyama. Kalmar gara,
hai da ka ji kalmar gara abinci ne,
abu ne da rai yake so, abu ne da karrabawa, ka yi bako ka kawo masa garar baki,
ka yi masa abincin da kai ma baka ci.
To a ce da su wannan abin da za a ba su na bishiyar zakko da wannan tafasasshen ruwa da za su kunkwada, a kirawo shi gara,
ka san akwai ƙara tusa haushi
a cikin magana. Ce gagarar ku nan,
wannan ita ce garar.
Kuma da Allah ya faɗi ‘yan aljanna suna da gara, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum
jannatul firdaus nuzula, waɗanda suka yi imani suka yi aiki
na ƙwarai aljannatan firdausi su ne gararsu,
to kuma ga taku ‘yan wuta.
Allah ya tsare mu, ce wannan ita ce gararku. Larabawa idan suka so su bakantawa abokin faɗa rai sai su kirawo abu da akasinsa, su bashi akasin sunansa, wanda ranka ya ɓaci
ka ji ba daɗi,
ka fahimci cewa akwai wulakanci, akwai tsokana a ciki.
Ce wa kunna idhal jabbaru,
wa kunna idhal malikul jabbaru bil jaysh dhafana
ja'alna al qana wal murhafati lahu nuzla,
wanda wani mawaƙi yake cewa idan azzalimin sarki ya bakunce mu
da rundunarsa, to ya kawo mana hari, amma bai ce ka mana hari ba, sai ya ce ya baƙunce mu da rundunarsa. Azzalimin sarki idan ya baƙunce mu da rundunarsa, sai mu kuma mu sanya masa masukanmu da takubbanmu ga yawa jini na wuce, sai mu sanya masa su a matsayin gara gara ta ba. To alaiya ce ina maka shi bai ɗauki wannan abokin faɗa ba, wani mutum har da zai wato jigata saboda shi, yana ɗaukar shigowarsa garinsa da duk abin da ya shigo da shi na runduna da kayan yaƙi kamar baƙo ne, haka yake kallonsa. To baƙonka da zai zo ya maka sallama yana neman taimako na masauki a wajenka, ai babu shakka kana jin kai ne sama da shi, shi yanzu a ƙasa da kai yake. To haka ya ɗauki wannan azzalimin sarki idan ya shigo garin. Sannan kuma ya ce ja'alna al-qana wal-murhafati lahu nazla, yana nufin za mu maida takubbanmu da mashinsu zama su ne garar da za mu kaddaman masa. Shi ne Allah ya ce nahnu khalaqnakum,
nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
الله بدعوك كن سلكي
يذوك سور نبيوك كن سورة
kara jawo hankali zuwa ga su waɗannan da suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama suke faɗa da gaskiya, har ma suke cewa in sun mutu sun mutu kenan, babu wata maganar ranar tashin kiyama. Suke cewa maganar ranar tashin kiyama ai tatsuniya ce, an daɗe ana yi musu ita, su har yanzu ba su gani ba, ba za a tashe su ba, ballantana a tashi iyayensu da suka gabace su. To a wannan kaso na biyu na wannan sura sai Ubangiji ya shiga kawo dalilai na tabbatar da aqida ta gaskiya, aqidar cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne, gagaraba daune, yana da ikon yayi abin da ya ga dama, yana da ikon yayi abin da ya shallake tunaninka. Ubangiji ya ci gaba da kawo wannan aqida, wannan dalilai, amma dalilai waɗanda suke kusa da mutum yadda zai gane. Haka alqur'ani yake, a kullum alqur'ani yakan yi amfani da dalilai masu sauƙin fahimta, ba za a nutsa da kai lungu ba. Dalilan da alqur'ani zai kawo dalilai ne wanda suke kusa da kai, a jikinka, a gurin da kake rayuwa tare da kai, abubuwan da kake bukata yau da kullum, a cikin su ne alqur'ani yake fitar da dalilai na tabbatar da gaskiyar wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Baya bukatar sai mai zuzzurfan karatu, mai zuzzurfan ilimi, baya bukatar sai an je an yi ta bincike, an yi ta gwaje-gwaje kafin a gano. Mutumin da yake rayuwa a daji ko a ƙauye ko yake rayuwa a birni zai fahimci waɗannan dalilai da Allah yake faɗa, duk za su yi tarayya wajen fahimtar waɗannan dalilai. Sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, mu ne muka halicce ku, me ya hana ba za ku gaskata ba. Afara'aytum ma tumnun, ashe ba ku ga abinda kuke fitarwa na maniyi ba. A antum takhluqunahu, ku ne kuke halittarsa ya zama mutum daidaitacce. Am nahnu al-khaliqun, ko kuwa mu ne muke yin halitta. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, mu muka kaddara mutuwa tsakankanin ku. Wa ma nahnu bimasbuqina, kuma mu ba waɗanda ake fin karfin mu bane. Ala an nubaddila amsalakum, abisa mu iya canza wasu kwatankwacin ku. Wannan shi akun mu sake tsira ku
فيما لا تعلمون cikin abin da ba ku sani ba walaqad alimtumun nash'atal ula ay kun san kirkirar halitta ta farko fa laula tazakkaruna to me ya hana ba za ku wazantu ba Allah ce nahnu khalaqnakum kuna cewa ba za mu tashi ko bayan kun mutu kan ku manta mu muka halicce ku ba sa inkarin haka arna da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya gargade su ba sa inkarin cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicce su to amma Allah madaukakin sarki ya fara jan hankalin su ta kan abin da suka yadda dan ya kai su zuwa ga imani da abin da ba su yadda ba har kullun zaka yi ja da mutum to fara masa ta abubuwan da yake ganewa kakka duro masa inda baya gane in ka fito ta inda baya gane to ba za ka taba samun daidaito ba ba kuma zai taba fahimtar ka ba to ba kauye ne bai san wani abu ilimi ba kake so ka nusar da shi akan wani abu na gaskiya kawai a karan farko suka fara cewa ka duba mustadrak na hakim ka duba musnad na imamu ahmad ka duba al-mu'jamul kabir na ba kai sa'a ba da kai da littafan da kake faɗa sai ya nannago a sharbiyar jiha kai ka san muhimmancin waɗannan kai ka san matsayin waɗannan a musulunci a shi ya san waɗannan to bi shi a hankali fara masa bayani ta hanyar dabbobinsa da gonarsa da birumbinsa da wa'i ta haka sai ka ga ya fara fahimtar ka sai ka iya kai shi zuwa ga abin da ba zai fahimci ba zai fahimci amma ka fara dauko daga majhul ka ce za ka kawo zuwa ma'lum to ba za ka saka su da al-muqaddimat ana so ta bada nata'ij wadanda natija wacce take mai kyau to ka fara daga al-muqaddamat al-musallama bainaka wa bain al-khasm kai da abokin husuma duk kun sallama da wannan ba kwa ja akan wannan to akan ta ne sai ka gina abin da kake so ya gane sai Allah ya ce nahnu khalaqnakum ba sa ja akan wannan ba mu muka halicce ku ba ya kamata halittar da muka yi muku a halin da babu ku ta iya nuna muku cewa mu masu iya halitta ne daga bayan kun mutu guda da ku wanda ya halitta daga babu sai ya kasa maimaitawa kuma daga babu ne ya halicce ku yanzu kuma kuna maganar diddigaggun kasusuwa ne kuma wanda kuke magana ba ashe akwai wani abu akwai wani sinadarin tsoho da ake da shi da babu din ma an halicce bare kuma yanzu ana maganar akwai sinadarin yana nan illa iyaka kuna cewa ya tsufa ne shi ne Allah madaukakin sarki ce nahnu khalaqnakum ai muka halicce ku fa laula tusaddiquna me hada ba za ku gaskata cewa bayan kun mutu za a dawo da ku da rai ba wannan fa laula tusaddiqun ba ana nufin me hada ba za ku gaskata an halicce ku ba sun gaskata wannan fa laula tusaddiqun me hada ba za ku gaskata al-ba'th tashin ku bayan mutuwa ba tunda kuna ganin halittar da muka yi muku shi ne Allah ya shiga ba su hujjoji ta wasu abubuwa da suke tattare da su suke da alaka da su kai tsaye duk ga sunan abubuwa ne da suna ganin su a kullum amma saboda ba su tsaya sun yi tunani ba su tsaya sun yi aiki da guzurin da Allah ya ba su na hankali ba sai yasa ba su fahimci cewa akwai hujjoji da za su iya nuna musu gaskiyar Allah na iya tashi mutum bayan mutuwa sai Allah ya fara ba su hujja da wasu abubuwa na kusa da su ce afara'aytum ma tumnun ba ku ga abin da kuke fitarwa na maniyyi ba yayin da kuke sa shi cikin mahaifa wannan ruwan maniyyi daga shi ne Allah yake halittar dan adam ba kwa ja akan wannan ba wanda yake ja akan cewa haduwar namiji da mace da haduwar ruwan namiji da na mace yake haifar da mutum kuma ba kwa ja a wannan abubuwan da wannan mani din ya kunsa na kwayoyin halitta da Ubangiji ya halitta gashi zai fara shiga dugon mani ne guda ɗaya amma cikin dan kankanin lokaci Allah ya mai da shi kwayoyi waɗanda suke na halitta barkatai miliyan miliyoyi a cikin dan kankanin lokaci sannan wannan miliyan miliyoyi din Allah ya takasa su gida-gida akwai wanda aka yi su musamman saboda halittar jiki akwai wanda aka yi saboda halittar kunne kafa ido
hanci kowanne sales akwai abinda aka yi dan a halicce shi da su kawai, sannan waɗannan miliyoyi ba sa shi gauraya da juna ta yadda wasu za su ɓace a cikin wasu, ko waɗanne suna tafiya su yi aikinsu wanda aka yi shi dan ya a yi halittar ido da shi ba zai fada ciki ba, wanda aka yi shi dan a yi kunne da shi ba zai fada ido ba, kowanne zai kama hanyarsa a halitta abinda ake so a halitta da shi a mahallin da ake so a halicci abin da shi. Waye yake wannan ba Allah bane? Abinda kuka diga digon bane ne, gashi nan dan digo ne, amma a cikin sa aka samar da duk abinda za a halicci gangar jikin mutum gaba daya har ya zama mutum katukan wanda ya hada dukkanin abubuwan da ake bukata, duk wata na'ura dan adam yake bukata a jikin sa daga wannan digon bane ake samun su. Allah ce antum takhluqunahu, ku ne kuke halittar sa bayan kun zuba kuma ku kuke bin shi da kalakanci, ku fitar da kunne, ido, baki, hanci, ku yi mutum a zube yadda ake ganin shi dinnan, ku kuke yin wannan? Am nahnu khaliquna, ko kuma mu ne muke yi? Akwai wanda zai ce shi yake yi? Babu. To kaga yadda aka biyo ta fara magana, fara halittar su wanda sun yadda, to tunda an halicce ku ai kuma ta wannan hanya aka halicce ku, ba kuma ku kuka yi kanku ba, Allah ne ya yi ku. To Allah da ya yi ku kuma ga irin tsarin da ya bi, ta ga digon bani ne ya iya fitar da mutum mai irin wannan sifa, mai irin wannan kama. To wannan kawai samar da abu daga wani abin da yake babu, a samar da wani abu daban, ta kanta aya ce da take nuna cewa dan kun mutu kun zama turbaya, sai Allah ya kasa dada ku. Allah zai iya dada ku. Sannan Allah madaukakin sarki ce nahnu qaddarna bainakum al-maut, ga wani abu nan kuna ganin shi, shi ma da gobe kuna ganin mutuwa, ana haihuwa ana kuma mutuwa. Wanda ya yi halittar nan ta farko shi ne yake kaddara wannan mutuwa din, saboda yau da gobe kuna ganin mutuwa ta zama ba wani abin da za ku yi tintintini game da ita ba, wanda ita kanta dalili ne guda da yake nuna cewa akwai wanda yake sarrafa. Shi ne ya halicce ku, ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur, ya raya ku sannan kuma ya karbi ranku sannan kuma ya sake raya ku, amma dan adam mai yawan butulci, mai yawan kafirci. Kaga wannan dalili ne da kowa yana iya ganin shi, mutuwa ko a cikin kogo mutum yake rayuwa ya sa wani abu mutuwa, zai ga in bai ga mutum ya mutu ba zai ga dabba ta mutu. Allah madaukakin sarki sai ce nahnu qaddarna bainakumul mauta, mu ne muka kaddara mutuwa tsakaninku. Allah bai ce mu ne muke kashe ku ba, sai ya shigar da wani abu na wa'adi a cikin lafazin kalmar qaddarna, mun kaddara mutuwa. To kowa Allah madaukakin sarki ya sa masa ajalin da baya kuskure masa, duk abin da yake gudana da kaddarar Ubangiji yake gudana. Rayuwa da mutuwa ba sa yiwa sai bisa ga yadda Allah madaukakin sarki ya tsara su. Sannan kuma sai Allah ce bainakum, a tsakankanin ku. Kaga nan ma akwai Allah ya kinsa wani abu na wa'azi, domin duk abin da aka ce a tsakankaninku kamar an jefu ne, an jefo shi ne cikinku, to kamar ana suranta muku, mutuwar a cikinku take yawo, tana yawo a tsakankaninku, amma kuma ba za ta ɗauki ran kowa ba sai wanda Allah ya kaddara ta ɗauranta. Wato kowa yana da kasansa a tattare da wannan mutuwa ɗin, amma bai san sanda zai samu kasan nashi ba. Kamar lokacin da za a yi kuwa a yi shela a ce kowa ya zo ya karbi nashi taimako, an kawo taimako, kowa ya zo ya karbi nashi. Lokacin da mutane suka yi cincirindu suka nufa, ba wanda ya san sanda za a kira sunan shi, amma ya san yana da kaso a ciki, sannan bai san sanda kasan zai zo kansa ba. To haka mutuwa take, Allah ya kaddara ta a tsakanin. tsakaninmu, wato tana nan tana yawo a cikinmu. Yau ka ji ta ɗauki wancan, gobe ta ɗauki wancan, jibi ta ɗauki wancan. Haka da haka kowa zai tafi, babu wanda zai wanzu, kuma zai tafi ne a bisa tsarin da Allah ya so, ba bisa tsarin da shi yake so ba. Ku da ake faɗa da ku akan cewa akwai ranar da za a tashi ku a isa bi, ai kun san da wannan. Kuma da Allah ya ce bainakum, ya kaddara mutuwa tsakankaninku, ya nuna yadda kuka zo ɗaya-ɗaya, haka nan za ku koma ɗaya-ɗaya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, yadda kuka zo ɗaya-ɗaya, haka nan za ku kuma komawa zuwa ga Allah ɗaya bayan ɗaya. To sannan yana gaya mana, Allah yana nuna mana a nan akwai kuma wata hikima a cikin mutuwa. Inda a ce tun kahuwar duniya zuwa yau, duk wanda Allah ya halitta yana nan a doron ƙasa, me kake tsammanin zai faru? Ai ba za ka samu gadon kai ba. To ko adawa, ai da zai su cika gurin, sai dai ka zo, to ai da za a rayu, duniyar sai ta yi kaɗan. Sannan a ce tun kahuwar Kano, haihuwar da ake yi ba a mutuwa. Kana jin rayuwa za ta yi a Kano? Wallahi ba za ta yi ba. To duba ku, ana fa mutuwa ba ji ba gani, amma mun kasa samun isasshen ruwan sha. Ana wahalar ruwa ko ba haka ba? Ba wahalar ruwa? Ana wahalar ruwa, an kasa wadatar da Kano da ruwa ko ba haka ba? Duk da cewa fa akwai fa miliyoyi da suka zo fa suka mutu, to da a ce su ba suna nan fa, duk za mu yi tarayya akan ɗan ruwan da aka samu, shi kake tsammanin zai faru? To ashe kaga a cikin hikima akwai maslaha ga bai, kai a ce wasu sun mutu sannan ka zo, akwai maslaha gare ka. Akwai hikima a ce wani ne ya tafi. Shawari ke cewa sirfil hawa'ir waida lahtiyalan ala rufatil ibadi, kana tafiya ka tafi a hankali, ka tafi cikin nutsuwa, kada ka dinga tafiya kana takama akan kaburburan bayan Allah. Ita wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta, duk kaburburan adawa ne da samudawa muke takawa. To haka mu ma za mu tafi, wasu su ba su zo su tattaka abinda muka bari. To kaga ita kanta mutuwa a tsakankanin mutane wata hikima ce ta Ubangiji. Allah duk ya kinsa wannan ƙarƙashin faɗarsa, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, kuma mu ba wanda ake gagara bane. Ce an fi ƙarfinmu mu zama ajizai ala an nubaddila amsalakum, a bisa ban mu iya canza wasu kamarku, mu canza wasu kamarku. To Allah maɗaukakin sarki yana iya yin wasu jikkunan ya saka irinmu, yadda kake ɗin nan malam bala a kamarka da zubinka, Allah iya ga dama sai wani malam bala irin ka gaba ɗaya, babu bambanci. Yi gana ba sai, wato yi wasu jukkunan ya sa musu wasu arwaɗin irin ku, to kuma ku ce ba za a yi tashin kiyama ba, don menene ba zai yi muku haka ba in ya ga dama a irin wannan sigar ya tashi ku, ko da bai tashi wancan digaggen ƙasusuwan ba, zai iya haka. Wannan shi a ku, ko kuma a waɗannan jukkunan naku mu sake tayar da su, kamun ya tayar da su an tsariƙi nafkhil arwahi fil ajsad al-ajsadil mayyitatil halika, waɗannan jukkunan da ake ganin su matattu waɗanda suka halaka, muna iya sake hura musu rai su tashi. Wato Allah yana gaya musu hanyoyin da yake da su ne ya sake halittar su, ya yi musu hisabi, ba hanya ɗaya ba ce. In ya ga dama a je waɗancan sun rijiddigi, ba shi yi waɗancan ɗin da suka rijiddige ba, sai ya sake yin wasu irin. Sannan in ya ga dama kuma waɗannan ɗin da suka rijiddige ɗin, sai ya sake busa musu rai, shi ne wani shi'akun ɗin, sake busa musu rai. Ko kuma wannan aya da zamana Allah maɗaukakin sarki yana lazararwa ne, wato in ya ga dama sai ya tafiyar da ku, in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allahi bi aziz. In ya ga dama kuka cika duniya da sabo da kangara, sai ya tafiyar da ku ya kawo su, wannan ba zai gagaru Ubangiji ba. Saboda aya za ta ɗauki ma'anoni guda biyu, za ta ɗau ma'ana ta farko shi ne ana tabbatar musu da cewa za a iya tashin su, Allah zai iya tashin su ya yi musu hisabi, kuma yana da hanyoyin da zai yi haka, ko dai ya saki wato yin wasu tankwacinsu, ko kuma su ɗin waɗannan Allah ya sake busa rai a jikin jikunansu. Sannan kuma ma'ana ta biyu ta ayar, Allah maɗaukakin sarki yana yi musu wato gargaɗi da tsoratarwa cewa in har ba za su yi imani ba, Allah yana da ƙudurar da zai iya tafiyar da su ya kawo wasu waɗanda za su yi imani. Wani shi a kun fi ma la ta'lamu, mu sake fitar da ku, mu sake ƙirƙirar halittar ku cikin abin da ba ku sani ba. Allah ce wa laqad alimtumun nash'atal ula, ai kun san ƙirƙirar halitta ta farko. Da babu ku, Allah ya yi ku ba kwa musu akan wannan. Da can ɗan adam bai zama wani abu ba, babu shi daga baya Allah ya samar da shi, ya sa masa ji, ya sa masa gani, ya sa masa zuciya, ya sa masa hankali, ya zama yana iya magana, yana iya sauraro, yana iya fahimta. To Allah yadda ya yi shi ɗin nan, zai iya dawowa ya sake shi bayan tafiyarsa. Wannan ma shi ya fi sauƙi. Wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shi ne wanda ya fari ya ƙirƙiri halitta, sannan kuma ya maimaita, zai iya maimaita shi, wannan ma shi ne ahwan, shi ya fi sauƙi. Saboda har kullum fara abu shi yake da wahala, amma har idan ka riga ka yi shi, to sake kuma ka maimaita irinsa ba zai wahalshe ka ba. Ubangiji ya kawo wannan ne a ƙiyasi na hankali, a ƙiyasi naka na ɗan adam, wa illa shi Ubangiji da fara ka ɗin da maimaita ka ɗin duk abu ne mai sauƙi a gurinsa. Wannan ahwanu ɗin da Ubangiji ya ce shi ne mafi sauƙi, ba yana nuna cewa yinsa a karan farko ya ɗan fi wahala ba, yinsa a na biyu ne mafi sauƙi. A'a, ana magana ne da hankalinka kai, lokacin da kake ƙirƙirar abu, babu shakka ka fi shan wahala sama da idan ka zo za ka maimaita wannan abu. To idan Ubangiji ya yi halitta ku daga farko, dan me ba zai zama mafi sauƙi ba a hankalin naku ma na ɗan adam ya iya maimaita wannan halitta daga baya? Allah maɗaukakin sarki a wani gurin yana cewa awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a, yanzu ɗan adam ba zai iya tunawa ba cewa mun halicce shi a lokacin da da babu shi, bai zama komai ba. Hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, to da babu kai daga baya sai ga ka zama mutum, tun kana dan dugon mani har ka tashi, har ka girma, har ka zama wani abu. Allah madaukakin sarki yana kafa hujja a gurare da dama da halittar dan adam da yayi ta farko akan cewa zai iya nanata halittarsa. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'iza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Allah madaukakin sarki yace ashe dan adam bai ga cewa mu muka halicce shi daga dugon maniyi ba, yana dugon maniyi muka mai da shi mutum, sai gashi ya zama tantirin mai husuma, da shi ake rigima, da shi ake fada da gaskiya, har wai yana iya bayani, wai har zai kawo hujja ya kare kansa akan ƙarya. Wa daraba lana mathalan, har mu zai yi wa misali, yace yaya wannan sun rididdige, sun zama kasusuwa, kuma daga baya a hada su, har mu zai gaya wa haka. Wa nasiya khalqa, ya manta cewa da babu shi aka halicce shi, ya manta halittar da aka yi masa. Qala man yuhyi al'izam wa hiya ramim, shi wai waye zai tashi waɗannan kasusuwa bayan sun rididdige? Qul, ka gaya masa. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, wanda ya ƙirƙiri halittarsa a karan farko shi ne zai sake rayata. Wa huwa bi kulli khalqin alim, Allah masani ne da dukkanin halitta. Hakanan Allah yana cewa yahsabu al-insanu an yutraka suda, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Shin dan adam yana tsammanin a bar shi sakaka hakanan babu ranar tashin kiyama, ballantana hisabi, ballantana aljanna da wuta? Haka ba za ta yi ba, ashe bai zama dugon maniyi da ake zubawa a cikin mahaifa ba, sannan ya zama gudan jini
sannan Allah ya halicce shi ya daidaita halittarsa ya zama mutum a miƙe, sannan Allah ya sanya shi nau'i biyu, namiji da mace. Ashe wanda ya yi wannan aiki ba zai zama mai iko ba, mai kudura ba akan ya saki raya matattu bayan mutuwarsu. Allah maɗaukakin sarki ya ce, afara'aytum ma
tahrusun أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون
بل نحن
محرومون
الله مدوكاكين سركي يأتي قبادة كاو دليلي ودند سكي تبتر تشيوا الله مدوكاكين سركي زيتا شمتاني بايا متوز يأخذ دليل هلتر شيطان أدم دقاء لقم مني شيكان سوا ننقو دن دليل انك قداما كسن يأمبتا متوادة الله يأي شيما دليل نيمي زمن كنسا domin shi ba wani abu ne da yake faruwa a gaba dan adam, kuma dan adam bai san sirrinsa ba har yanzu. To in ka sanya shi shi da dalili na biyu, sai ka ce yanzu Allah zai faɗi dalili na uku. Allah ce, afara'aytum ma tahrusun, ashe ba ku ga abin da kuke nomawa ba? A antum tazra'unahu, ko kuke fitar da shi, ko kuke tsirar da shi? Am nahnu zari'una, ko kuma muke fitar da tsiransa? Lau na sha’u, da mun so, laja Allahu hutaman, da mun sanya shi busasshe, ke kasashe mara amfani. Fadaltum tafakkahuna, kuwaye gari kuna ta mamaki, ko kuna ta musayan magana. Inna la mughramun, kai, an dai ɗora mana asara ne, bal a ba haka ba ne, nahnu mahrumuna, an dai hana mu ne kawai. A ga Allah maɗaukakin sarki, bayan ya kawo maganar ruwa na maniyi wanda ake halittar ɗan adam da shi, sai ya biyo bayan wannan ya goya wani dalilin na biyu akan na farko, shine batun shuka da kuke shukawa, kuke nomawa. Akwai kamanceceniya tsakanin halittar ɗan adam da halittar tsirrai. Shi yasa Allah ya ce, wallahu anbatakum min al-ardi nabata, sai sifanta halittar ku da fitar da tsirin daga ƙasa. Saboda akwai alaka yadda ku dinnan daga asalin ruwa kuke, to haka nan abinda kuke noma din yana buƙatar ruwa kafin ya tsiro ya zama abinda za a amfane ku, ya zama abinda za ku ci. To wannan abin ne da kuke ta'amuli da shi, babu wani wanda bai san shuka ba. Ka san halittar mutum, ta yaya ake shigar da bani har ɗan adam kuma daga baya zo ya zama ɗan adam. Kana ganin mutuwa yau da gobe, sannan kana ganin shuka wannan da ake yi. Ce, afara'aytum, ashe ba ku ga, ku bani labarin, ma tahrusuna, abinda kuke noma, kuke noma ƙasa saboda shi. A antum tazra'una, ko kuke fito da tsiransa, kuke fito da shi. Aikin da za ka yi kawai shi ne ka ebi waɗannan ƙwayoyi ka zuba a cikin ƙasa ka rufe. Ka gama naka wannan abin da ka sa a cikin ƙasa. Idan ka zo ka sa ƙwayar alkama, ba ka san yadda wannan ƙwayar take ɗauke da ainihin sandar alkamar ba, ba ka san yadda wannan ƙwayar take ɗauke da ganyenta ba, ba ka san yadda wannan ƙwayar da ka turbiɗe a cikin ƙasa take ɗauke da zangarniyarta ba, wanda zangarniyar kuma take ɗauke da ƙwayoyi masu yawa. Duk a cikin ƙwayar nan ɗaya waɗannan abubuwa duk suke tashi. Kai aikinka kawai ka buɗe ƙasa ka jefa ka rufe, ka gama naka, waye yake sauran wannan aikin gaba ɗaya? Kana da iko ka bamu labarin wani abu sa wannan ƙwayar take ɗauke da ganyenta ba, baka san yadda wannan ƙwayar da ka turbiɗe a cikin ƙasa take ɗauke da zangarniyarta ba, wanda zangarniyar kuma take ɗauke da ƙwayoyi masu yawa. Duk a cikin ƙwayar nan ɗaya waɗannan abubuwa duk suke tashi. Kai aikinka kawai ka buɗe ƙasa ka jefa ka rufe, ka gama naka, waye yake sauran wannan aikin gaba ɗaya?
kana da iko ka bamu labarin wani abu sabanin haka, ka ce kai ne kuma kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da itacen da za ta tsaya a kan shi, kai ne kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da ganye, kai kake sarrafa wannan kwayar har ta fitar da wato zangarniyarta har ta fitar da ƴaƴa, ba kai kake yi ba, kai dai aikin ka kawai ka zuba wannan kwayar a cikin ƙasa ka sa irin ka shikenan ka gama, sai dai ka zira wa Allah ido. Shi yasa Allah ce a antum tazra'unahu, ko kuke fitar da tsiran, am nahnu zari'una, ko kuma muke yi, babu shakka an sa anan Allah yake yi. To wanda zai yi wannan abin mamakin da baka gashi dai karanta udara ta Ubangiji, Allah ce launa sha'u, da mun ga dama laja'allahu hutaman, lalle da mun maida wannan shukar da kai ta zama busassa ta kikashe ta zama ba ta da amfani, sun da Allah ya zana ma sai maida ita haka, ko dai ya kame ruwa daga sama ta rasa ruwa, ko ainihin ya saukar da ruwan ya yi yawa ya cutar da ita, ko ya samar da tsananin zafi wanda zai cutar da ita, ko kwari, kowane irin abu Allah muka ɗauki suke ga dama zai iya zama sababin da zai sa ka rasa wannan abin da ka shuka. Allah ya maida wannan abin ya zama hutaman, busasshe, kekasasshe, marar amfani. Fadaltum tafakkahun, wayi gari kuna mamaki, ko tafakkahun kuna musanyen magana, ko kuna nadama, ko kuna bakin ciki, duk malamai sun fassara kalmar tafakkahun da wannan, da shahada wasu suka ce tafakkahun tana daga cikin kalimatul abdad, to kalmar da take daukan ma'anoni masu kishi da juna da yawa, to duk malamai sun fassara kalmar tafakkahun, to kuwayi gari kuna bakin ciki, kuna nadama, kuwayi gari kuna mamaki, yaya jiya abin nan da kuka shuka yana da kyau, yau kuma kun wayi gari duk ya bushe ya lalace, me ya faru? Ko tafakkahu, da kuna musanyen magana, wannan ya ce kaza ne ya faru, wannan ya ce kaza ne ya faru, shi ne Allah ya fassara musanyen magana din, inna la mughramu, wasu ku su ce inna haqiqa mu la mughramu, na waɗanda aka dora asara ne, ko waɗanda aka nufi halakarwa ne, an so a halakar da mu, shi yasa aka hana mu amfanin gona, yunwa ta karma garin mu ta far mana mu mutu. Bal wasu kuma su ce a'a, nahnu mahrumuna, an so hana mu ne kawai, kowa ya faɗi abin da yake tsammanin shi ne dalilin da yasa haka ta faru. Allah ya ce duk mu muke wannan aikin ba wani ba, ba ku isa ku yi inkarin wannan ba. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqulanna zara'tu walakin qul harastu. Kalmar zara'a a larabci sukan yi amfani da ita wajen shuka, ce zara'a yana nufin ya shuka, to amma kalmar zara'a kuma a larabci ana amfani da ita wajen fito da tsiran, kamar yadda yake a cikin wannan aya din, shi ne manzo Allah ya ce to kada ɗayanku ya ce zara'a, sai ce zara'a kamar shi ya fito da tsiran, gashi kuma Allah madaukakin sarki yana faɗa, yana cewa afara'aytum ma tahrisun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah yana nuna cewa ba ku ne kuke zar'u ba, Allah shi yake yin wannan aiki, sai dai ku noma, ku noma ƙasa, ku dudduya ƙasa ta yadda za ku iya zuba ainihin kwayar iri a cikinta, daga baya kuma Allah madaukakin sarki in ya ga dama ya fito muku da abin da ku zuba, ku ga amfaninsa, in kuma ya ga dama ya hana ku. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada su ce, kada ɗayansu ya ce zara'atu. Amma za mu ga a wasu hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar zara'atu, kamar hadisin da yake cewa babu wani musulmi ya gurisu gharsan aw yazra'u zar'an, ka kalmar yazra'u ta zo, yasa malamai suka ce wannan hani ba za a ɗauke shi a matsayin hani ne na haramci ba, a matsayin hani ne karaha, karaha ma tanzihiya, wato da za ka ce harastu da yafi akan ka ce zara'atu, domin Allah maɗaukakin sarki da ya tashi jingina mana aikin, sai ya jingina mana aikin noma, ya ce afara'aytum ma tahrisuna, abinda kuke nomawa, amma wajen fitar da tsiran sai jingina wa kansa ji antum tazra'una am nahnu zari'una. Sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi dalili na gaba wanda yake nuna gudar kudararsa da ikonsa akan cewa mutum bayan mutuwarsa Allah na iya tashinsa domin yi masa hisabi. Allah ya ce
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
دليلي نأكو وكذا ماك تشينه الله يتشي أفرأيتم الماء الذي تشربون ashebaku ga ruwa wanda kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni ko ne kuka saukar da shi daga girgije am nahnu almunziluna ko kuma mu muka saukar da shi law da sha'u da mun ga dama ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi ya zama mai zarti fa laula tashkuru to me ya hana za ku godiya ba. Afara'aytum an-nar allati turun ba ku ga wutar da kuke hurawa ba a antum an sha'tum shajarataha ku ne kuka fito da itaciyarta am nahnu al-munshi'una ko mu muka halicci itaciyar nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya ta ta zama wa'azi wa mata'an ta zama kuma abin amfani lil muqwina ga matafiya fasabbih بسم ربك العظيم تو كاي تسبيحي da sunan ubangijinka wanda yake mai girma. Allah ya ce afara'aytum alma'a alladhi tashrabun bani labari ruwan da kuke sha ruwa wanda kuke sha. Bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi batun bishiya ko shuka shuke-shuke sai kuma ya zo ya faɗi batun ruwa a matsayin shi ma dalili saboda waɗancan shuke-shuke ai ba sa rayuwa sai da ruwa. Ɗan adam ba zai rayu ba sai da ruwa saboda haka ruwa ne ruwa abin da ɗan adam yake ta'amuli da shi yau da gobe ba yadda za ɗan adam ya ce ba buƙatar wani to a cikin abin da ka saba da shi kake ta'amuli da shi yau da gobe a ciki ne Allah maɗaukakin sarki yake fitar maka da dalilai waɗanda suke nuna maka gaskiyar الباعث بعد الموت ba a tafi da kai da nesa ba ruwan da kake sha anan Allah yana magana ruwan sama saboda a wancan lokaci galibin laraba da shi suke amfani ruwan sama suke sha ba wanda ake turowa a kasa ba na sama suke sha shi suke amfani da shi ko kun san jaziratul arab wuri ne wanda yake mai sahara wuri ne yake mai tsandauri mai faku ba a fiye samun ruwa a kusa haka sun fi dogaro ne da ruwan da ake yi na sama yana cika kwazazzabai yana cika rafuka da shi suke amfani shi yasa ake kiran larabawa da banu ma'is sama ana ba su wannan suna a littafai za a ce banu ma'is sama ana nufin larabawa saboda su sun dogara da ruwan sama ne to ruwan saman nan shi kuke sha ko ne kuka saukar da shi daga girgije a antum anzaltumuhu min al-musni ko kuka saukar da shi daga girgije kun dai san ni'ima ce babba kuna da buƙatar ta a rayuwarku idan babu shi ku da dabbobinku da shuke-shuken ku duk ba za ku rayu ba
to Allah yake muku wannan ni'imar. Ku ga girgije, Allah ya zubo da girgijen yayi ruwa, ku samu ku sha dabbobin, ku sha yadda gonaki. Duk buƙatuwar ku zuwa ga wannan ruwan ba ku isa ku ku yi wa kanku ruwa ba. A antum anzaltumuhu min al-muzni, ku ne kuka saukar da shi daga girgijen? Allah ya ga dama a iya gamun girgijen kuma ya baje sau nawa. Ga girgijen kuna gani sai ya baje. Allah ya ga dama a iya samun girgije din kuma ya yi ruwa, amma ba zai yi ruwa inda za ku amfana ba, zai je can jeji ya yi ruwa a can cikin namun daji. Sun ga ruwan bai amfane ku ba, ko a yi ruwan amma a kan ruwan wasu inda ba za ku amfana da ruwan ba. Amma Allah sai ya koro girgizan ya zo inda kuke da bukata, gurin da kuke da bukatar gulbi da ruwan zai taru ku ɗiba ku sha ku da dabbobinku, sai Allah ya zuba muku da ruwan anan. Ba yake muku wannan ba ni'ima ba ce ta Ubangiji? Sannan wani abu ne wanda kuna ganin shi yau da gobe, ba ku da kuma hannu a ciki, waye wanda yake wannan kuma sai kasa shi ko waye kun mutu? Allah ce antum anzaltumuhu min al-muzni, ku ne kuka saukar da shi daga girgije? Am nahnu al-munziluna, ko ku mu ne muke saukar da shi? Law nasha'u, da mun so, ja'alnahu ujajan, da sai mu sanya shi ruwan zafi. Falaula tashkuruna, to mai hana ba za ku godiya ba? Ka duba a ayar baya lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya magana shuka, sai ya ce law nasha'u laja'alnahu, aka ƙara lam ta tauki, lamu tauki, da mun so lalle da mun sa shi. Amma a wajen maganar ruwa sai Allah ce law nasha'u ja'alnahu, ba ce laja'alnahu ba. Malamai suka ce akwai dalili, akwai wata hikima da ta sa Ubangiji can ya ƙarfafa maganar, nan kuma Ubangiji bai ma ƙarfafa ta ba. Ci saboda galibi ɗan adam lokacin da shuka ta samu aka yi ruwan sama ta fito ta yabanya, yana sa rai, bai cika tunanin wai da safe ya zo ya ga gonarsa ta bushe ba, baya kawo wannan a ransa. Ka shiga gonarka yau da yamma kaga ta gama, kawai gobe kana so ka turo ma'aikata a girbe maka ita, mangwaronka ya yi ya ƙula ƙula ya nuna, kawai kana so ka turo a zuwa kakkaɓe. Ba za ka je ka kwanta kana tunanin gobe da safe ka zo ka ga wato gonar nan ta zama bakakirin ta bushe, kai ba ka sa wannan ran. Amma Allah zai iya yi, ko zai yi ba? To dan ta yi kai shakka, kai anya zai yi, shi yasa Allah ya ƙara maka bayanin da lamu tauki, ce law nasha'u laja'alnahu hutama, da mun ga dama lalle za mu iya sanya shi busasshe din. Amma sau tari ruwa na sama idan ya sauka a ƙasa ya daɗe a ƙasa, ai yana zama ruwan zafi. Ruwan da zai daɗe yana gudana a ƙasa yana shi ke zama ruwan zafi. Wani abu ne ɗan adam ya saba gani, baya mamakin wannan. Shi yasa Ubangiji bai buƙaci sai ya sa maka lamun tauhid ba, saboda wani abu ne da ka saba. Shi ja'alnahu ujajan, sai musan ya zama ruwan zafi. Ruwan zafi ai yana ganin shi gashi nan, in ya sauka ƙasa ya kwaranya ya kwana biyu, to wannan ƙasa ɗin sai ta mai da shi ya zama ruwan zafi. To shi yasa Ubangiji bai, saboda waɗanda ake magana da su sun saba ganin irin wannan ɗin. Amma Allah yana nufin da ya ga dama yadda wancan ɗin da ya daɗe yake zama ruwan zafi ɗin, wanda zai sauka yanzu nan kwa iya ɗanɗana ku ji nazarin ne. To amma Allah bai haka ba, sai ya war muku wanda za ku sha. Falau la tashkuru, to bai hana ba za ku yi wa Allah godiya ba wannan ni'ima da ya muku, wanda da babu ita rayuwar ba za ta yi ba. Buƙata ce daruriya, buƙata ce wacce ɗan adam a ko'ina yake yana da ita, a birni, a ƙauye, a sama, a ƙasa, a ko'ina yake rayuwa, dole ya buƙaci waɗannan abubuwa. Allah ya hore muku ya kuma halitta muku waɗannan abubuwa ta hanyar da baku sani ba. Ashe wanda ya haka kuma sai ya kasa tashin ka, dan ka mutu ka diddige ka zama kashi, sai ya kasa tashin ka. Sannan sai Allah ya faɗi dalili na biyar, ko kuma ka ce na nawa, ko na shida, in ka haɗa da mutum mutuwa. Afara'aytumun nar allati turud, ga wuta nan ita ma kullun kana amfani da ita, kusan buƙatar rayuwarka ba za ta yi babu wannan wuta ɗin.
amma za ka ga daga babu ne ta samu, ana samar da wuta ne daga babu, lokacin da ka ɗauko a shana ba wutar bacci za ka iya kama ta har ka sa a baki ka haɗi, amma da zarar ka buga ta shikenan ta tashi babu, sai shikenan kai da kanka ma sai ka ja da baya, ba za ka iya kuma ta'amuli da ita ba sai cikin wato bi a hankali taka tsantsan. To wannan wuta ɗin wanda daga babu ne ta zama haka, ba za ta zama aya ba, mutumin da babu shi ko bayan ya diddige Allah shaki halittarsa, me zai hana? Ga wuta nan da kuna gani kuna amfani da ita kullum, ba ku san sirrinta ba, kuma kun yi imani cewa akwai mai yin wannan aikin, shi ne ya fi saban muku da wannan wuta ɗin, allati turu da wacce kuke kyastawa, a antum ansha'tum shajarata, ku ne kuka kirkiri bishiyarta, bishiyar da kuke haɗawa ɗanya. Za ku haɗa bishiya, larabawa suna amfani da bishiya a wancan lokaci, ko bishiyar tumfafiya, ko bishiyar nan da ake kira menene, zamarke ko zamarke, a zamarke ba marke ba, zamarki ko zamarki ko yawwa, ko bishiyar zamarki ko bishiyar tumfafiya, za ga ɗanya ce amma kuma wuta za ta fita daga ciki. Dan ya ce amma kuma za ta fitar da wuta, ashe wanda zai iya fitar da wuta daga cikin danyen abu sai ya kasa tayar da mutum matacce bayan mutuwarsa, ba ana ga babu alaka tsakanin danyantaka da kuma wuta, amma kuma duk da haka wutar ta fito daga ciki, kuna yawo da wannan abun, kuna amfani da shi yau da gobe, amma kun kasa gano sirrinsa. Sannan kuma wannan ya kasa nuna muku cewa akwai Allah, Allah da ya yi wannan zai iya yin komai ya gada ba, babu shakka a nan, kaga duk hujjoji ne amma wanda suke kusa da su. Haka duk sanda kake kokarin ganar da wani abin da bai gane ba, kar ka tafi da shi nesa, jawo shi kusa da kai, nuna masa abubuwa da ya fi fahimta, zaka fara da dan bid'a ne sabo fit bai san wani abu sunna ba ta kowane bangare, za ka fara magana da shi, kana tafiya sahihul bukhari bai san muhimmancin wani sahihul bukhari ba, amma kana cewa ahlali sai yadda, saboda yana yawan jin ahlali ana karanta masa, amma kana hadisi sai ce malamin mu ya ce in aka yawan karanta hadisi bacewa yake, da hana mutane karanta arba'una hadisa yake, kake ai hadisin nan sai malamai, to ai nima malamin da ke so zama dan ba za ka koya mun ba, ja sai malamai, in ka cika karanta za ka maganganun manzon Allah kuma su zama turma ce ta halaka, maganganun manzon Allah kaman masu cewa tauhidi in yayi yawa halakarwa yake, tauhidi fa duk manzannin da Allah ya turo tauhidi suka zo suka koyar, babu abinda manzanni suka ittifaki akan sa irin tauhidi, amma ce in aka tsaya ana koyar da tauhidin nan za a kawo rabuwar kai, tauhidi ba mai kalmar tauhidi ba daga wahidun aka dauko ta ba, kadaitawa, to babu abinda zai kadaita al'ummar musulmi ta zama daya sai tauhidi, kafin ka zo kai kira zuwa kalma ta hadin kai, to kai kira zuwa kalmar tauhidi, to kalimatu tauhid qabla tauhid al-kalima, kafin mutum ya zo ya ce a hadu a zama daya a dunkule a ture a mulmule sai ya fara kira zuwa ga wata kalma guda ɗaya da za ta ɗaure mu, amma yanzu an ka ture mu amma ba igiyar da za ta ɗaure mu, ai za mu kuma ruga jewa, ka haɗa tsintsiya ka tatta kura ta guri ɗaya ka matse ka ce amma ba ka so ta rabu, sai ta rabu, amma samu igiya ɗaya ɗaure ta ka gani za ta tsaya tab ba za ta rarrabu ba. To shi yasa Allah da ya ce ku haɗa kai, sai ya ce ga abinda za ku haɗa kan a kansa, ga abinda zai ɗaure ku, wa'tasimu bihablillahi, bihablillahi ba ga ba kawai cewa kai wa'tasimu wala tafarraqu, ko haka Allah ya ce ku haɗu ba kar ku rabu, sai ya ce ku haɗu bihablillahi da igiyar Allah, da igiyar Allah shi ne tauhidi, al-asasul kalima kalimatu la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah ba ita ce al-urwatul wusta ba, ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وندك يا كافر شيء وندك يبوتها مع الله yayi imani da Allah shi kadai ya bauta masa, wannan ba ita ce kalmar la ilaha illallah ba, ka kafirce mu wani abin da ake bauta ba Allah ba, la ilaha illallah illallah shi da kai imani da Allah. Allah ya fara kawo korewa, dan saboda ba za ka iya assasa tauhidi ba idan akwai shirka a guri, sai ka kore shirka. Amma ka zo ka ce aka ahada shirka a dai karantar, to ya za a yi karantar ba ana shirka, sai ka yi fada an kawar da shirka, to nan ne illallah din kuma zai zo, sai an yi la ilaha sanda ake illallah. Wa man yakfur bil taghuti sanda yake wa yu'min billahi, haka wanda zai zo yana fada da tauhidi ya ce ai ku kuke kara rabuwar kai, ku ka ce sai an yi tauhidi, sai an yi musulunci tsantsa, sai an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, ku ba ruwanmu, shi yasa ma Amerika take fada da to wato shi yana tare da Amerikawa, to yanzu duk duniya wanda zai buɗe baki ya ce yana tare da Amerikawa, ai ya shiga uku. Wannan alama ce ta cewa mutum ya kauce hanya, ya fandare, ya lalace. Kawai a jika kana cewa mu Amerika ba ruwanta da mu. Da ka ce ba ruwanta da mu, ana turba ku ɗaya, layinku ɗaya, tafiyarku ɗaya. Wallahi abun da takaici. Wato kana ga gurin da aka waye hatta dan bid'ar baya so a ce shi ba shi tare yake da Amerika, hatta wanda ya kasaita a bid'a din ba. Ka duba Iran dai da take da bid'o'inta da shirkokinta da waye, amma a fili nora ake ba ruwanmu da Amerika, shaitanul akbar. Ka duba duk bid'ar ta, dan ta san babu alheri ta jingira kanta da shi, za ta kara yi wa kanta wanka ne da ruwan kashi. To amma sai ka ga wani saboda kidahumanci da wayewa da rashin wayewa, mu matsalar wato ɗan bid'ar da za a kuke ta'amuli ba ma wayewar, don wallahi inda wayewar za ka ci nauyi ka ce kai ba ku da matsala da Amerika, wallahi za ka ji nauyi. Wato ba ka da matsala da wanda yake kashe musulmi a Afghanistan, ba ka da matsala da mai kashe a cikin satin nan aka fitar da report daga Amerika, cikin Amerika din masana suka yi tsaya suka yi bincike, aka fitar da report cewa daga tsoma kafar Amerika cikin Iraki an kashe mutum ya kai miliyan 2. To wanda yayi wannan aika kace ba zuwa kanci, baka da matsala da shi, kace baka da matsala da shi. Ka duba irin goyen baya da take ba wa Isra'ila, ka duba Bush yana zuwa yana gama ziyararsa, yana fita daga cikin Isra'ila, ya shigo kasashen Laraba, ana shimfiɗa masa jan kyalle, ana masa rawa, ana bashi abinci iri-iri na gargajiya da na zamani, ana bashi kyaututtuka daban-daban, ana nuna masa gidajen tarihi, ana tsotsar shi. A lokacin da ya baro baya can, ya yi wasiya a Isra'ila cewa a kai wa Falastinawa hare-hare, a ƙara matsa musu lamba, a sa su cikin yunwa da ƙunci da talauci da wahala. Yana fita, Umar ya sa aka ɗauki tankoki, aka danna, aka kutsa cikin abin da aka dinga kakkashe su, sannan aka sa musu ƙawanya, babu abinci, ba inda zai shiga. Bayan ya yanke musu wutar lantarki, mutanen da suke kwanciya a asibiti suna buƙatar irin abin nan da yake ba su taimako, support wajen numfashi, duk suka mutu, wanda suke buƙatar oxygen duk suka mutu. Wanda yake gida yana sayan magani yana sha, dole ne duk bayan awa huɗu ya haɗu wata ƙwaya, in ba haka ba cutarsa za ta caɓe ta dawo ɗanya, yawa yi gari a garin ba ƙwayar da zai haɗiya, sai kwalaye a gabansa kawai duk sun ƙare, ya zagaya gaba ɗaya ba. Mutane suka shiga wala'i, suka shiga wahala, a dalilin wasiki da ya bari cewa a ƙara matsawa lamba saboda ƴan Hamas. Nawa ne ƴan Hamas a cikin Gaza? Zirin Gaza kusan nan ne yawancin Falastinawa suke ciki, galibin Falastinawa a nan suke, sama da mutum miliyan na Falastinawa, da waɗanda suke ‘yan garin, da waɗanda suka yi wahu gujin hijira bayan yaƙin 1948 da Isra’ila. A aka ce saboda ‘yan Hamas, to a iya yin watanda da waɗannan gaba ɗaya. Bala'i yayi bala'i, suka rusa garin da yake tsakaninsu da Masar, suka kutsa ciki, babu yadda za a hana su, duk da cewa su sarakunan shugabannin Masar din ba wai su suke ba, amma ce ya zai yi yunwace, shi ba zai iya ba su abinci ba, ce amma yunwace. Suka shiga suka dinga sayan abinci ba ji ba gani, amma duk da haka aka samu wasu ƴan tsirari marasa kishi sai suka ƙara farashi to kayan abincin yanzu sun ƙare kuma an ce ba za a bari Masar ta hana a shigo da wani wannan yankin shi ma wannan yankin a dalilin ya taimakawa Falastinawa an sayar musu da kayayyaki ko da ma da tsada aka sayar musu to shi ma ya shiga cikin takunkumi ba Isra'ila ce yanzu ta sa musu takunkumi ba ƙasarsa ce ta sa musu takunkumi to duk wanda yake wannan aika-aika sai ka zo ka ce ai ba mu da matsala da su wakafallahu mu'minina al-qital kuma ana ba kafara wallahi akwai abin takaici a rayuwar musu kuma wannan mai wannan jigulgulan aqida shi zai ce a zo a haɗa kai to ku haɗa kai ku tafi ina ina kake tsammanin za ku tafi ku haɗa kai da wannan saboda haka tauhidi shi ne abin da zai kulle mutane shi ne zai maida su su zama ɗaya shi ne zai sa su ji shu'uri suna jin cewa a duk inda musulmi yake a faɗin duniya ɗan uwansu abinda duk ya same shi na farin ciki su ya samu abinda duk ya same su na baƙin ciki su ci cewa shi ya samu mu ci cewa musulunci shi ne ubanmu haka na ga cewa a waɗancan musulmi da aka kashe duk wahabiya ne tsohuwa a gidanta an je horo kit ya kashe ta yaro a cikin baba sama bai tsira ba an harbo bindiga ta fasa cikin baba ta same shi ya mutu yana cikin mahaifiyarsa wata tara ana koyo ko gobe za a haife shi bai hudu ya harbe shi ka ce a wannan bai wahabe ne yana cikin ciki ce ba a ba wahabe ne da ba wahabiya ake shi kuma wanda laifi yayi wannan wacce kalma ya furta har ake ganin za ta da hankali har ake ganin zai haifar da kiyayya da juna a cikin al'umma me yace to wanda ko duniya bai taka kafarsa a cikin ta ba har tashi ya je ya kashe shi tsoho yana noma a gonarsa an zubo masa ruwan bababbe ya kone makeri yana cikin makerarsa an yi masa ruwan bababbe an ce makame yake kerawa an kashe shi an yi gurgu da gurin duk wannan a cika ce a duk waɗannan mu babu da matsala da su Allah ya sauke Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama da Allahu ujajan sai mu sanya shi zama ruwan zartsi falaula tashkuruna me zai hana ku yi godiya afara'aytumun nar allati turun ba ku ga wutan nan da kuke hurawa ba kuke kyastawa a antum ansha'tum shajarataha ko ne kuka fito da bishiyar tata amnahu al-mushina ko mu kuka fito da bishiyar nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya wannan wuta ta zama wa'azi ta zama tunatarwa a yayin da kaga wuta ta duniya ka ji yadda take da zafi take da kuda ka taba ka ji zafin ta ko ka taka ka ji zafin ta sai ta tuna maka cewa akwai wuta ta lahira ashe wutar lahira ba karama bace idan har wannan wuta ce ta duniya da Allah ya hore min ita dan amfanin kaina amma duk da haka ta zama mun azaba lokacin da zan taka ta ko lokacin da ta taba ni ko lokacin da nayi gogara babu shakka mutum zai yi kokarin ya kawar da kansa ya nitsairar da kansa ya nisantar da kansa sai ya fada cikin azabar wuta ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin hadisinsa wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallama yace inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nar jahannam wa duribat bil bahri marratayn walawla dhalika ma ja'ala Allahu fiha manfa'atan li ahad wannan wuta da suke amfani da ita a nan duniya wani yanki ne daga cikin yanki 70 na wutar jahannama to gutsire ne daga gutsire 70 na wutar jahannama ice ma wannan gutsiran da aka dauko shi sai da aka wanke shi har sau biyu a cikin teku ba dan an yi wannan ba da ba wani wanda zai amfana daga wannan wuta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa naru bani adam allati yuqiduna juz'un min 70 juz'an min nar jahannam wutar dan adam wacce suke amfani da ita suke kunnawa wani yanki ne daga yanki 70 na wutar jahannama sahabbai suka ce ya rasulullah in kanat la kafiya ce ai wallahi wannan yankin ma kwa dan yankin wannan da muke amfani da shi shi kadai ba ya isa ya zama azaba ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna haqal fudirat alaiha bi 69 juz'an to an fifita wutar jahannama da wannan wuta da kuke amfani da ita da kaso 69 saboda haka wannan wuta ta duniya tana karantar da kai wuta ce ta lahira, kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce atadruna ma mathalu narikum hadhihi min nari jahannam, shin kun san misalin wannan wuta ta ku da kuke amfani da ita anan da wuta ta jahannama, lahiya ashaddu sawadan min narikum hadhihi 70 dhifan, to tafi wutar da kuke amfani da ita anan duniya tafi ta baki kirin baki na muni da ribi 70. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu daga ita. Allah ce wa mata'an lil muqwina, sannan ita wannan wuta abun amfani ce ga waɗanda suke matafiya, matafiya suna ɗaukan abinda za su kunna wutan nan, abu ne mai sauƙin ɗauka, a wancan lokaci su ɗau waɗannan itatuwa bishiyoyi su sa a cikin jakarsu, ko kuma a duk inda suka sauka akwai wannan bishiya za su iya kunna wuta, ko zai su ji zafi su ji ɗumi a lokacin sanyi, ko kuma su yi dahuwar girke-girken abincinsu, ko su gyara abincin da suke da shi su ci. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan wuta ta zama mata'an, abin amfani ne lil muqwina, ga matafiya. An fassara wannan aya lil muqwina, ga masu jin yunwa, wanda yake jin yunwa zai buƙaci abinci, wanda zai buƙaci abinci zai buƙaci dafa abincin wannan. Allah ya sanya wuta ta zama ita ce abin da za ta taimaka masa don ya kawarwa da kansa wannan yunwar da yake ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa musulmi masu tarayya ne a cikin abubuwa guda uku, wuta da ingilici, ko kuma abincin dabbobi da kuma ruwa. Babu wanda ake hana shi ya yi amfani da ruwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama, ruwan ƙorama, ruwan teku, babu wanda ake hana shi ya amfana da wannan ruwa, kamar yadda ba wanda za a hana shi amfana da abincin dabbobi yayin da ya fita da dabbobinsa kiwo, kamar yadda bai halatta a hana wani amfani da abin da yake na wuta ba. Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim, bayan ka ga waɗannan dalilai waɗanda suke nuna maka gaskiyar tashin alkiyama bayan mutuwa, suke nuna maka gudar ƙudura ta Ubangiji. Allah mai iko ne a bisa duk abin da ya ga dama. Daga cikin abubuwan da Allah zai yi shine ya tashi mutum bayan mutuwa, alhalin waɗancan suna ƙaryatawa, to bayan waɗannan dalilai da suka bayyana, dalilai da kowa zai iya ganin su ya fahimce su, dalilai da ɗan adam yake ta'amuli da su yau da gobe, ba a ja shi nesa ba, ba a kawo masa wasu abubuwa waɗanda za su rikita masa fahimta ba, waɗanda za su buƙace shi sai ya yi zurfin tunani, ko sai ya yi bincike mai zurfi, ko ma sai ya yi ilimi ya tumbatsa ya zama shakundum a cikin wannan ilimi sannan ya fahimce su. A'a, an kawo masa wani abin da a ko'ina yake, sawa'un yana zaune a birni ko a ƙauye ko a daji kai ko a cikin kogo yake rayuwa, waɗannan abubuwa da Allah ya zana halittar ɗan adam daga ɗuban maniyi, halittar ainihin tsirrai da fito da su daga cikin ƙarƙashin ƙasa, da kuma saukar da ruwan da ɗan adam yake sha, da kuma wutar da ɗan adam yake ƙestawa, bugu da ƙari kuma da mutuwa wacce take yawo tsakankaninmu, waɗannan dukkaninsu dalilai ne waɗanda suke warawara a fili ƙarara, da kowa zai iya gani ya ji, in bai ga wannan ba zai ga wannan, in bai ga wancan ba zai ga wannan, dukkaninsu suna nuna iko na Ubangiji. To in ka fahimci haka, sai kai tasbihi, ka girmama Ubangiji, ka yi tasbihi da ayyukanka ta hanyar aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka na ibada, ba tare da ƙosawa ba, ba tare da gajiyawa ba. Ka yi tasbihi da harshenka ta hanyar faɗar abubuwan da suke girmama Ubangiji ne, kamba ma shi ne, ba shi matsayinsa ne, domin shi ne rabbikal azim, Ubangijinka wanda yake mai girma, wanda ya sanya dukkan abubuwan nan da ya ambata su zama maslaha ga bayinsa, su zama amfaninsu a nan duniya, su zama kuma gargaɗi ga ɗan adam domin ya gyara lahirarsa. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, bamu gardakatar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Wanda suke na nesa sannan kuma ga sanyi, kila ba za mu samu ansa tambayoyi na masu tambayoyi ba, sai su yi haƙuri insha Allah sati mai zuwa. Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu ansa musu. Akwai sanarwa kamar guda biyu. Sanarwa ta farko, akwai majalisin Abdullahi ɗan Abbas Sani mai Nagge, suna farin cikin gayyatar ku lacca kamar haka, tunani a mahangar ilimi. An rubuta musulunci amma ni abinda na sani a mahangar ilimi na ce. Ranar Lahadin nan mai zuwa 3 ga watan 2 2008, wato shekarar miladiya lokaci bayan magariba zuwa isha'i mai lacca shine mai magana a yanzu wato ne sannan sunan majalisi Abdullahi dan Abbas Sani mai lagge layin babbar babar dan Kabo Sani mai lagge layin babar dan Kabo majalisin Abdullahi dan Abbas sannan sanarwa ta biyu akwai shiri na musamman da ƴan uwa Ahlus Sunna masu kishi suka sai fili a gidan rediyon Kano domin gabatar da shi duk ranar Lahadi daga karfe 2:30 zuwa karfe 3:30 wanda ake gayyatar malamai daban-daban na sunna don su je su yi wa al'umma bayanin matsayin magabata a yayin da ake samun wasu suna kai hare-hare da samami akan waɗannan magabata suna nufin su fito da aqidar nuna cewa waɗannan magabata ba a bakin komai suke ba a iya cin mutuncin su kuma a haɗa kai aka samu wasu waɗanda ba sa kishin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba su yarda da walittakar su ba ba sa kishin su suka ce mun yarda a haɗa kai to mu kuma muka ce abu fafau abinda ba zai yiwu ba haɗin kai yana yiwuwa ne akan gaskiya ba duk sanda wancan zai kama wani layi ya kama wata turba yayi gabas wani kuma ya kama yayi yamma wani arewa wani kudu wani sama wani ya dakire inda yake kuma a ce duk su haɗe kaga wannan akwai kifewa a tunani mu a gurin mu wanda yayi hanyar Allah guda ɗaya kuntar wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili mu a gurin mu dukkan wani wanda ya saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wasu ɗan hanyoyi ya kama wasu ɗariku wannan shine ya saki layi shi za a dawo da shi kan layi ba kai a ce ka saki naka ka bi shi ba Allah ta yi fala tattabi usbula kada ku bi waɗannan in hanyoyi zalikum wasaku bihi la'allakum tattaqun duk wanda yake son ya samu takawa tilas ne ya tsayar da kafafuwansa kyam akan wannan tafarki cutar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan fili da aka saya buƙatar da ƴan uwa suka hararo ita ce buƙatar a wayarwa da musulmi kai domin akwai wanda suke cikin kidahumanci saboda ba san tarihin maganar haɗa kan nan ba wata rana in Allah ya yarda muka zo kan wata gaba za mu ƙara faɗaɗa magana akan batun haɗa kai musamman da waɗanda suka ce su shi'a ne ta yana da tarihi bayan suka fara shi ba sun yi wannan yunƙurin a Masar amma abin bai je ko ina ba da farko wasu daga cikin malaman Azhar sun yi tsammanin wani abin kirki ne ai kowa ka ce haɗin kai zai ji cewa a ai haɗin kai a ƙarƙashinsa ne ƙarfi yake samuwa a ƙarƙashinsa ne za ku yi kwarjini to daga baya in tafiya ta yi tafiya sai ka fahimci ba wai haɗin kai ake so ba a ana buƙatar ka yi sassauci ka bari a baza tallar wannan aƙida mummuna wannan shi ne abin da ake buƙata domin da zarar aka ce a haɗa kai kenan kar ka yi magana a kan abin da ake yi da ɓanna ka yi shiru ka ja bakin ka shi kuma ba zai tallata aƙidarsa shi ba fa ba wai zai tattara aƙidar ya aje guri guda ba kullum zai ta tallata ta dashi kai kuma an ce kanka faɗi taka yana daga cikin aƙidar ka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba wannan bace aƙidar mu musulmi ay kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar to sai a ce a hana al munkari din nan sai ka yadda shi ka aje shi guri guda to ka dauki ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf zan fadi girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zan fadi falalarsu tun daga kan sayyidina abubakar har zuwa mafi kankantar sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shan nuni zan fadi falalarsa zan fadi matsayinsa ballantana irin sayyidina muawiya wanda suke su ne marubuta wahayi su ne waɗanda aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince musu Allah ya amince musu za a rubuta wahayi za su rubuta wahayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan faɗi falalar waɗannan ba zan yarda a ci mutuncinsu ba in yi shiru ba zan ce komai ba.